بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين دبيو قوتا شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليدة دليو هدو دا عشرين وان ديدة عشرين دا ترى قوتا نوفمبر 1999 منا تفسير القرآن ما يجرما أتكين سورة الجمعة لغا تكين تفسير الرد الأذهان إلى معاني القرآن للشيخ العلامة القاضي المفسر كبير أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام في غرب أفريقيا أبو بكر محمود قومي الله يغفر تامشي منا أينهن تكين سورة الجمعة آية تبيو ساكمكم ونن كفا مسلاتي دمكي مو جماعة السلفية دكي غرين زاليا sai muka ga dacewar a fassara mutane alqur'ani daga cikin surar dake magana akan sallar juma'a musamman sannan mu ji wasu hukunce-hukunce daga cikin ainihin littafin aljami'u li ahkamil qur'an na al-imam abi abdullahi muhammad dan ahmad al-qurtubi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna cikin aya ta biyu ajiya sai lokaci ya kure mana don haka Allah gafarta malam bismillah huwal ladhi ba'atha fil ummiyin rasula
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
الله مدوكاكي سركي يتي هو الذي بعث في الأميين رسولا الله مدوكاكي شيني يا أيكو دا منزو دا جاكي متانان دا سكي بس إيا ربوتو دا كراتوبا العرب وتولا رباوة والأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ الشيخ المفسر أبو بكر محمود قمي يتي أبن دا أكي نفي دا كلمة أمي أصل كلمة أمي دا هوسا إتتي كلمة دا بهوشي كيتي وابا جداجي كلمة بجداجي إنك كليتا دا كيو أهوسا تايكا ما دا كلمة أمي واتو بهوشي يتي مكا بجداجي ويكنا ننك مريد دا كيش أتكين جدنك بكا فتزوا كو إنابا توزي أتي بجداجي تو هكا الأمي وان دا يكي يد أواشي تاهي فيش بيك ألو دا كومي با والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا haka Allah yace Allah ya fitar da ku daga cikin uwanninku ba ku san komai ba to larabawa sune ummiye dinnan kamar yadda malai yake bayyanawa sai yace ummi shine wanda bai iya rubutu da karatu ba ai wala yaqra'u kitaban wato bai iya karanta littafi ai wala ya'rifuna shay'an min alhuda wato basu san komai na shari'a ba don duk mutumin da yake bai iya rubutu da karatu ba to babu yadda ba ai shari'a ta taho gare shi sai dai ainihin taimakon ubangiji rasulan minhum ai min jumlatihim Allah ya aika da manzo daga cikin jumillar su cikin su larabawa wa min nasabihim haka nan kuma cikin ainihin nasabar su aka ce duk kanin larabawa gaba ɗaya sai kaga cewa suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawan da kadai ba annabi bashi da dangantaka bai da uba ko kaka ko dangi a cikin su sune banu taghlib banu taghlib sune suka ainihin fara barin addinin annabi ibrahim suka shiga addinin krista to dan kar ya zama cikin wasu kakanni na annabi sallallahu alaihi wasallama an samu wani da yawa addinin annabi ibrahim tawaye ya fada kan wannan addini na krista malamai suka ce sai Allah ya dare na saba annabi daga kasancewar a samu wani cikin banu ta galiba a cikin kakannin shi al-imam al-qurtubi shi ya faɗi wannan wato duk inda ka buga cikin kabila kaza ta larabawa sai kaga annabi na da dangantaka da su cikin kabila kaza sai kaga yana da dangantaka da su a ƙarƙashin haka ne al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisi wata rana annabi ya zo wuciya sai ga al-ansar mutanen madina su da ainihin wasu jama'a suna wasa na harbi sai ya ce aikin ku yayi kyau suna koyan harbi suna training kenan sai yace amma kuma ina tare da su wani sai sauran sai suka kame suka ki harbawa manzo Allah yace ku ci gaba da harbe harban ku mana suka ce ta yaya za mu harbi bangaren da kake mu su wane ne sai manzo Allah yace to ina tare da ku gaba daya sallallahu alaihi wasallama wa ummiyan mithluhum kuma shi annabi ummi ne kamar su shi ma bai iya rubutu da karatu ba wa zalika aqrabu ila sidqihi fi ma jaa bihi wannan shine zai fi kusantar da mutane su gaskata shi bai iya rubutu da karatu ba balle a ce shi yaje ya tsara abubuwa wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine annabi muhammad yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin allah alquran wa yuzakkihim yana tsarkake su daga shirka da maguzanci da bid'a da sabon allah da diddangogin fasikanci baki daya ma'ana yutahhiruhum min ash-shirki yana tsarkake su daga shirka wa yuhammiluha ala ma yasiruna bihi azkiya yana daukan wannan al'umma yana kai su zuwa ga abin da zasu zama mutane masu hazaka masu ainihin tsarki min haisul aqaid ta wajen aqidojin su wa yu'allimuhumul kitaba kuma yana karantar da su littafin Allah alquran wal hikma kuma yana karantar da su hikima al-imam al-hasan al-basri da shi da al-imam al-shafi'i suke cewa ma'anar hikima anan ita ce sunna wato wadda take ita ce take tsara take bayyana yadda ma'anar alqur'ani yake ma fihi min al-ahkam dokoki wadanda suke akwai hukunce hukunce a cikin su wa in kanu min qablu to wa in din nan sai malam yace mukhaffafa ana karanta ta ne mukhaffafa a daure ta mina saqila tare da cewa asalinta daga mai shadda ce asalinta tana da nauyi inna ce mun fahimta ma'ana asalinta wa innahum asalinta kenan amma sai aka maida ita wa in to shine sai yazan inna ka san akwai ismuha ismu inna kama ainihin a ce Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne to kana cewa inna allaha ghafurur rahim sai zama menene ismu inna kenan shine allaha ghafurur rahim kuma sai zama khabaru inna to shine sai malai yake cewa wasmuha sunan ita inna din mahzufun an shafe shi ai wa innahum kaji kaddarawa shi kenan wa innahum kanu min qablu tare da cewa su waɗannan al'umma kafin zuwan annabi qabla maji'ihi kafin ya zo ya same su la fi dalalin mubinin haqiqa suna cikin bata wanda yake bayyinun wato bata wanda yake bayyananne babu shakka akan cewa batattu ne kamar yadda muka fara bayyanawa jiya su da kansu shaidar kansu sai da ta tabbatar da cewa su batattu ne don haka aka samu wasu suka ruga suka fara neman ina za su je su lalubo shirya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu haka al'umma suke duk al'ummar da ya zan babu manzo a cikin su dole su bata duk al'ummar da ya zan da manzo a cikin su manzan ya tafi suka yi watsi da littafin manzan suka yi watsi da dokokin da wannan manzo ya zo da shi dole ne ainihin sai su koma su bata Allah madaukakin sarki ya ce wa akharina minhum
lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim
wa akharina minhum Allah yace akwai kuma wasu har wa yau dai daga cikin su wadancan da aka ambata din can na farko wato su ma tare suke da wadannan ummiyai wadanda sun yi imani da ainihin Allah madaukakin sarki sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai malam yace atfun alal ummiyin wato wadannan da aka ce wa akharina akwai wadansu to an hada su da wadancan ummiyai ne na baya ay al-maujudin akwai wasu su ma suna nan minhum daga cikin su suke duk tafiyar su daya wal atina minhum wadanda su ma za su zo amma daga cikin su suke ma'ana a san da wannan ayoyi suke sauka to sai Allah yake cewa kamar yadda kaji wadannan ummiyai to akwai wasu mutane wadanda za su zo su yi imani kamar yadda ummiyan suka yi amma za su zo ne nan gaba sai Allah yake lamma yalhaqu bihim amma ba su riski waɗancan ba wato ba su samu daraja irin ta waɗancan ba ba su kai mukami na irin waɗancan ba fi sabiqati wajen ainihin wato rigaya zuwa ga addinin musulunci tare da cewa waɗanda za su zo daga bayan sahabbai su ma za su yi imani za su kyautata ayyukansu amma lamma yalhaqu bihim fi sabiqa ba su riske su a wajen ainihin wato a daraja ta gaggawa shiga addinin musulunci ba wal fadli ba su ainihin wato kai darajar su wajen falala ba fil islami a cikin addinin musulunci malam yace wa hadha an-nafyu mustamirrun da'iman wannan korewar da Allah yace dai Allah yace duk waɗanda za su zo bayan sahabbai ba za su kai darajar su ba za su kai mukamin su a musulunci ba korewa ce wadda za ta ci gaba dimin da'iman har abada kar ka taba tunanin a duniyar nan za a samu wasu mutane da za su zo su kai darajar sahabbai balle su fi su musulunci ne, wa akhari na minhum lamma yalhaqu bihim, ba su riske su ba tare da cewa irin su ne imani za su yi kamar yadda su ma suka yi imani. Mala yace li anna sahabata radiyallahu anhum, saboda su sahabbai Allah ya kara musu yarda, la yalhaquhum, babu wanda zai riske su, wala yusawihim fi sha'anihim ahadun min attabi'ina, babu wanda zai daidai da su daga cikin waɗanda suka biyo su a wajen sha'anin su. Karfin imani ne, daraja ce, ko ma menene dai daga ƙarshe sai Shehu Usman yake faɗi a cikin Ihya'us Sunna, yace ko da an yi daidai da su a wani wurin kakaf, ba za a yi daidai da su akan kwayukan idan su sun ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Su sun ga manzon Allah, sun zauna da shi, sun yi hudda da shi, Allah yayi magana da ainihin manzon Allah akan su kai tsaye, don haka ko anan kadai suka tsere maka sun tsere maka. Jama'a mun fahimci wannan, a ce mahaifin ku sai ya rasu tun kuna kanana, amma kai ka kai shekara 15, kaninka kuma shekara 2 lokacin, kaga ko ta wajen shedawa kai zaka iya tuna sura da siffar mahaifinka, amma kaninka dake shekara 2 me zai iya cewa, kaga ko ta nan kai ka tsere mishi balle dama ka tsere mai a shekaru. Wala mimman ba'dahum, hakanan waɗanda za su zo bayan tabi ai ba za su kai darajar su ba. Mala yace falman fiyu huna, abinda ake korewa anan shine me, cewa ba wanda zai kai darajar su ko, ghairu mutawaqqi'in al-husuli, abu ne da ake kore shi wanda ba a tsammanin ran da zai afku, wato korewar ana korewa ce wadda ba a tunanin ran da za ta afku, a ce kuma za a samu wata rana da za a cire korewar, wato za a samu wata rana da zai yiwu wasu su kai su daraja ko su fi su. Wannan korewar haka take, babu ran da za ta tashi, babu ran da za a ce yau ga wasu mutane su kam sun ainihin kai daraja ko sun fi sahabbai daraja. Haka korewar take tabbatacciya ce, babu ran da za ta kau. Wasti'malu lamma, malam yace amfani da kalmar lamma da Allah ya kawo cewa lamma yalhaqu bihim, yadullu ala istighraqin nafi fil azmanil mustaqbala, yana nuni zuwa ga korewar wannan ainihin, wato yana ko yana nuni zuwa ga cewa ainihin kore wannan to ta sha makance dukkan zamuna masu zuwa. Cewa lamma, wato kamar ka ce ina da Hausa, kamar wane yazo sai ka ce bai zo ba, sai wani ya ce ina, kaga ina din nan da ya ce tafi cewa bai zo ba korewa. To ma'ana waɗannan da ake magana ƴan baya, ina ma ta yaya ma, ta wace hanya ma za a yi su ainihin liske su wajen daraja, ba zai yiwu ba. Allah madaukakin sarki yace wa huwal azizu, wato shi Allah buwayayyen sarki ne, Allah madaukakin sarki shine wanda ya isa yayi abin da yake so, sannan kuma ba wanda ya isa ya mishi abin da yake so. Al hakimu, kuma Allah gwani ne fi mulkihi, a wajen mulkin shi, wa sun'ihi, kuma Allah gwani ne a wajen ayyukan shi. Yarfa'u man yasha'u bima sha'a, Allah yana daga darajar wanda ya so da abin da ya so, dan haka Allah ya daga darajar Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya so ne ya saukar mishi na Alqur'ani. Allah ya daukaka darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya so na rigaya da suka yi zuwa ga addinin musulunci, da imani da suka yi da manzon Allah, da sallama mishi da suka yi. Wannan ainihin daukaka ce da Allah ya yi ta ga waɗanda ya so, kuma da abin da ya so. Kana kaunar sahabbai, baka kaunar sahabbai, sun riga sun tsere maka, sukar su da zagin su ba zai rage darajar su a komai ba, sai dai kai ya rage darajar ka, su kuma darajar su ta samu daukaka a wurin Allah. Malan yake cewa waliqtisaru ala sahaba wa man ba'dahum wa humut tabi'una kafin fi bayani fadli sahaba al mab'uth fihim an nabiy sallallahu alayhi wa sallama ala man adahum mimman bu'itha ilayhim wa amanu bihi fi min jami'il insi wal jinn ila yawm al qiyamah li anna kull qarnin khairun mimman yalihi. Al-Sheikh al-Mufassir al-Faqih al-Mujtahid al-Qadi al-Shar'i Abubakar Mahmud Gumi yace waliqtisaru ala sahaba, takaituwa da Allah yayi akan buga misali da sahabbai din nan, wa man ba'dahum, da waɗanda suka zo bayan su, su wane ne? Wa humut tabi'una, su ne tabi'ai. Kafin fi bayani fadli sahaba, wannan kadai ya isa ya nuna maka darajar sahabbai, da Allah ya zo buga misalin cewa wasu suna nan za su zo bayan su amma ba su kai darajar su ba, wannan kadai ya isa ka gane darajar su sahabbai. In ya zama tabi'ai irin su Sa'id ibn al-Musayyib, irin su Ata'u, irin su ainihin wato Sa'id ibn Jubair da makamantansu, aka ce su kansu ba su kai darajar waɗannan sahabbai ba, to ina waɗanda za su zo ƴan bayan baya, bayan duniyar ainihin wato kasuwar duniya ta addinin musulunci ta gama tashi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sai ce wannan kadai ya isa nuna maka darajar su. Al-mab'us fihim an-nabi, waɗanda su sahabbai dinnan a cikin su aka aika da annabi sallallahu alaihi wasallama, alaman adahu akan sabanin waɗanda ba su ba min mambu isa ilaihim, na daga waɗanda aka aika annabi zuwa gare su. Yanzu dukkan mu ƴan baya dinnan an aika annabi zuwa gare mu, to in ya zama tabi'ai ma ba su kai daraja ainihin sahabbai ba, to ina mu kuma da muka zo a baya tare da cewa yadda aka aika wa sahabbai annabi haka mu ma aka aika mana, duk annabin namu ɗaya ne, amma sai zan saboda rigayar mu da suka yi sun fi mu daraja, tabi'ai da suka zo bayan su ba su kai su daraja ba, to balle mu. Sai malam yake cewa wa amanu bihi, kuma suka yi imani da shi, min jami'il insi wal jinni, akan dukkan koko daga cikin dukkan ainihin wato mutane da aljanu, sai ya zan duk waɗanda za su yi imani da shi, waɗanda za su zo bayan shi daga cikin mutane ne ko aljanu, ila yaumil qiyama, har zuwa tashin alqiyama, to darajarsu ba za ta kai daraja ainihin waɗannan sahabbai da tabi'ai ba. Li'anna kulla qarnin, domin kowane zamani khairun mimman yalihi, to yafi alheri fiye da wanda ya biyo shi. Anan nake son in yi mana tambihi akan mu fahimci ma'anar wannan hadisi da manzon Allah yake cewa a kowane ƙarni sai an samu masu jaddada addini. Mutane suna kuskuren fassara kalmar ƙarni anan da shekara ɗari. A'a, kalmar ƙarni kalma ce wadda take da ma'anoni da dama, na daga cikin ma'anarta zamani ko shekaru ɗari. To da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa khairul quruni qarni, ko kuma khairun nasi qarni, dan kalmar khairul quruni qarni gaskiya hadisin bai zo da haka ba, ina da yawo a bakin mutane ne. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunakum yalunhum, hadisin ainihin Imran dan Husaini da makamantansu. To abinda annabi yake nufi anan, in ka tashi fassara sai ka ce mafificin zamani shine zamanin da na rayu ciki, sannan zamanin da ya biyo bayana, sannan waɗanda suka biyo bayana. In ka ce shekara ɗari wadda annabi ya rayu a cikin ta, annabi bai shekara ɗari ba. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Amma zamani shine ƙarni anan. Mun gane wannan? To haka da manzo Allah yake cewa Allah yana tayar da masu jaddada addini akan kowane ƙarni, sai ka fassara ƙarni anan da cewa zamani. Haka wannan kalmar can ta zo a cikin Al-Qur'ani, wa qurunan baina zalika kasira, da zamunna, sai ka fassara zamunna kawai, sai ka ce zamani. To akwai nadiran inda ƙarni din yake zuwa da ma'anar shekara ɗari, shine kamar ainihin wato a ce zamani kaza ya shekara ɗari ta farko, shekara ɗari ta biyu, shekara ɗari ta uku, kamar in ka ji malamai suna ainihin bayar da tabakoki su ce a cikin ƙarni na kaza ya rayu. To in ka ji sun faɗi haka, to anan shekaru ɗari suke lissafi. Ka ji an ce Ibn Hazm ya rayu ne, ya mutu a cikin ƙarni na biyar, Ghazali ya rayu a cikin ƙarni na biyar, Ibn al-Arab ya rayu a ƙarni na biyar. Anan ana nufin shekara ta ɗari huɗu zuwa ainihin ɗari biyar ta cike a wannan tsakanin suka rayu. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To kowane zamani waɗanda suka gabace su sai ya zan sun fi su ainihin alheri. Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha,
zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dhul fadlil 'azim.
To wannan irin daraja da ɗaukaka da su sahabbai suka samu, kasancewa Allah ne ya basu, Allah ne ya nufi haka, shi yasa hasadarsu da ƙiyayyarsu sai yasa kai Allah ya hana ka falala. Sai Allah yake zalika fadlullahi, wannan daraja da kaji sun samu to falala ce ta Allah, ya utihi man ya sha'u, Allah yana ba da ita ga wanda ya so. Don haka ya ba da ita ga annabiya sallallahu alaihi wasallama, annabi Muhammad wa man zukira ma'ahu, Allah ya baiwa annabi Muhammad da waɗanda aka ambata tare da shi din nan falala. Wallahu dhul fadlil azim, Allah kuwa ma'abocin falala ce, falalar kuma mai girma, kuma shi ma Allah mai girma ne. Fa min fadlihi, to yana daga cikin falala Allah, irshadu man yasha'u minan nasi, Allah ya shiryar da wanda ya so daga cikin mutane. Fa yuwaffiquhu littiba'il huda, Allah ya mishi gamdakatar, Allah ya datar da shi a wajen bin shiriya. Thumma yusibuhu bid-darajatil ula fid dunya wal akhirah, bayan Allah ya ainihin yi mishi dacewa, ya bi shiriya, kuma Allah ya bashi lada, ya ɗaukaka darajojin shi su yi sama a duniya haka nan ainihin lahira. Allah madaukakin sarki ka ba mu falala. Qala Sheikhul Mufassir, babban malamin tafsiri Malam Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya gafarta mishi, yace min sharti nail al-ula bil ilmi wal amal bihi, na daga cikin ainihin sharadin samun daukakar ilimi to aiki da shi. Wannan wawun ko dai tabbata ko kuma ya zama ainihin wato min sharti nail al-ilmi min sharti nail al-ula bil ilmi al amal bihi, na daga cikin sharadin samun daukaka da ilimi to aiki da shi. Wato menene zakkar ilimi? Shine ai aiki da shi. Mecece manufar ilimi? Ai aiki da shi. Menene ke nuna ilimi yayi albarka? Kaga ana aiki da shi. To sharadin cewa alama, don dama ma'anar sharadi shine alama. Gashi nan Allah ya ce wa qad jaa ashratuha, ashratuha ai alamomin tashin kiyama sun zo. To na daga cikin alamar mutum ya samu daukakar ilimi, to aga yana aiki da wannan ilimin. Wa man wajada ilman, wanda ya samu ilimi, wa lam ya'mal bi muqtadahu, sai ya zan baya aiki da abin da ilimin nashi yake hukunta mishi, zadahu al-ilmu mashaqqa, sai ilimin nashi ya kara mishi tsiya, fil hayati dunya, fil hayati a wannan rayuwa, wa yasiru lijahilu afdala minhu, sai ya zama jahili ma ya fi shi falala. Duk mutumin da yake ga ilimi baya aiki da shi, sai ya zama jahili ya fi shi falala. Jama'ar musulmi, zaka iya gane bambanci ta jahili da ainihin wato malami, ko kuma a ce wanda yake ga karatun baya aiki da shi, da waɗannan misalai da Allah zai zo ya buga mana anan. Amma kafin nan ɗauko wani misali can da Allah ya buga a cikin Alƙur'ani, a inda Allah maɗaukakin sarki ya halattar da cin dabbar farautar da kare, ya je ya kaso ta. Wannan kare Allah ya shardanta cewa matukar an karantar da shi. Wannan kare ne ka same shi ka karantar da shi yadda ake farauta, da ka tashi sakin shi sai kai bismillah sai ka sake shi, sai ka je suka samu ya kashe wannan dabbar farauta ta mutu murmus, yana jira ka zo ka ainihin karba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin halatta maka, sai ka ci kamar yadda Allah ya halatta maka Alqur'ani. Don me? Domin ka karantar da shi. Sai Annabi ya ce amma in ka same shi ya fara ci, to sai ka ban mishi, domin ya nuna anan bai yi aiki da abin da aka koyar da shi ba. An koyar da shi ne ya farauto ya jira mai gidan shi. To tunda har ya fara ci, to ta haramta gare ka. Saboda me? Malami ne, amma ya sa son zuciya, ya ki aiki da karatu. Kun fahimta? An karantar da shi, in ka kama ka tsaya, shehu ya zo tukuna, ko sai shehin ka ya zo, sai ka fara ci, to sai aka ce ya haramta shehi ya ci. Don me? Domin kaya aiki da son zuciya. An karantar da shi, da aka karantar da wannan kare, sai ya kama dabbar farautar, yana tsaye yana jira, sai kuma ka zo sai ka same su su biyu da wani kare wanda kai baka karantar da shi ba. Wato jahili ne wannan kare a wurinka, kuma majhulul hali, baka san shi ba, kuma baka san halin shi ba. Manzon Allah ya ce bai halatta ka ci ba, tare da cewa baka same su suna ci ba. Daya ka tura wanda ka karantar, sai ka sakai ka je ka samu dabbar farautar nan, ya kashe ta, amma kuma suna tare da wani a tsaye, sai aka ce karkaci. Dan me? Tsaiwar jahili a wurin kadai ta haramta kashewar da malami yayi. Dan Allah me yake da jahili? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To dan haka sai ainihin malami yake cewa na daga ainihin wato cikin abin da yake kaskantar da darajar malami ya ki aiki da ilimin a waye gari, jahili ma ya fi shi daraja. Fal yahudu, yahudawa, lamma tarakul amala bit taura, yayin da suka ki aiki da at-taura, wa lam yu'minu bi muhammadin, suka ki imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, daraballahu bihim masalan, sai Allah ya buga misali da su a wajen ga tsabagen karatu ba aiki. Liya'idha hadhihi al-umma an al-iktida'i bihim, domin wannan al'umma ta wa'azantu kar ta sake tekoyi da su. Yahudawa akwai tsabar karatu tare da su, amma ba sa aiki da karatun, to sai Allah ya buga misalin ba Yahude da misalin duk wani malami daga karatu ba aiki, to misalin shi misalin jaki ne. Jaki kuwa daga cikin dabbobi, duk inda aka ce maka jaki, to an gama kai ka ƙarshe wajen rashin fasaha da rashin kan gado da rashin kyan sura da duk wani baladanci ya gama tabbata akan shi. Faqala, sai Allah ya ce masalul ladina humilit tawrata,
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين
Allah madaukakin sarki yace masalul ladina humilu tawrata misalin mutanen da aka aza musu at-taura aka kallafa musu su yi aiki da ita kulliful amala biha wadanda aka kallafa musu su yi aiki da ita to misalin su thumma lam yahmiluha da aka dora musu su yi aiki da ita sai suka ki aiki da ita lam ya'malu bima fiha min na'atihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato suka ki aiki da abin da ke cikin at-taura na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga karatun warewake sun karanta a cikin littafin su ga siffofin na annabi sun karanta komai da komai amma saboda hasada sai suka ki aiki da ita falam yu'minu bihi suka ki aiki da wannan abu suka ki imani da shi wala bil ahkamil maktuba biha sa'annan hukunce hukuncen da ke rubuce cikin at-taura ba su yi aiki da su ba min al awamiri wan nawahi na umarni da hani walam ya'malu biha kuma suka ki aiki da ainihin wannan dokoki na at-taura to misalin su kamar salil himari yahmilu asfara kamar jaki ne ke kayan sifilai na littatafai dama wannan kalma ainihin wato sifir wato sifilai na littatafai manya-manyan littatafai gashi nan sunan littafin ainihin al-mughni fi hamlil as'ar al-mughni an hamlil asfari fil asfari littafin takhrijin ihya ulumuddin littafin da ke wadatarwa game da daukan manya-manyan ainihin littatafai a halin tafiya to al-asfar shine ainihin wato sifilai manya-manyan littatafai kutuban ma'ana kamar misalin mutanen da ainihin kamar jaki ne yake dauke da littafai fi adamin tifa'ihi biha wajen rashin amfanuwar shi da su don Allah yanzu in ka dauki littafin bulugul maram da bukhari da muslim ka dauki risala ka kawo tafsiri ka aza a bayan jaki ya san abin da yake dauke da su balle ya bada jilsatul israha cewa sunna ce ai rikici da shi haka ne babu mas'ala akan shi ba za ka ji suna fada da kowa ba dan me kamar salil himari ne jaki ne da kayan littafai da farko ma tukuna bai san me ne yake dauke akan shi ba bai iya bambance wannan littafai da aka aza mishi da yashi in an dora mishi sai yake cewa wa fi hamlil mashaqqa wata'abi wa tamsil basira haka nan kuma wajen ainihin daukar wahala ga dai wahala yana dauke da ita baya amfanuwa da ita da gajiya da kuma shafewar basira ga abu mai amfani kana dauke da shi amma baka ma san menene ba tukuna balle ya amfane ka da annal himara mallan yace saboda shi jaki abladul hayawan daga cikin dabbobi di yafi su rashin kan gado yafi su baladanci ba shi da kan gado ba gidaje ne cikin dabbobi dan haka fa khussa bizikri sai aka kebe shi jaki da ambato li'annahu fi ghayatil ghabawa saboda jaki ya kai matuƙa wajen wauta jaki duk inda kake neman wawa to ka samu jaki dan haka malamai in suka dauko wani misali da suke game da tarbiyyar yara to in aka tike akan jaki to an gama tikewa sai su ce ka dubi yaro da kyau in aka haife shi yana karami din nan a lokacin da ya taso ya fara ainihin danya wace ya wace ya kai shekara 2 kenan to siffa shi sai kaga siffa ce irin tabiri barna ce da shi duk abin da ya samu a kwano sai yake kifar da shi kasa kuma ya wargaza shi a dakin ya wuce duk wani tangaran so yake fasa shi duk wata kwalba so yake ta fashe duk mai komai so yake lalace to biri kenan yayi barna kuma ba amfani zai da barnar ba dubi biri sai ya je ainihin gona sai ya fatattake duk amfanin gonan bai yi amfani da shi ba kuma ya lalata to siffar yaro ta farko kenan sai ga ya dauki dabi'u irin na biri yayin da aka bar shi ba ai tarbiyyar shi ba aka sake shi shi yake jagorancin kanshi da kanshi yana nan yana tafiya sai kuma ya dauki siffa irin ta kare daga shekaru 7 zuwa shekara 10 dan haka aka ce a koya mishi ibada a lokacin shekara 7 zuwa shekara 10 lokacin ake saka yaro a fadar Allah ya iya bautar Allah domin a wannan lokacin idan kuka karantar da shi to ya san cewa wannan shine abin da yazo yi a duniya in kuka rabu da shi to sai ya dauki dabi'ar kare dubi kare ga rashin kunya ga cin mutuncin duk wani mai mutunci kuma ga tsoro
ka duba kare ka gani zai zauna a kofar gidansu duk wani mai mutunci in yazo wucewa ya kai mishi fafka ya mishi haushi ya firgita shi da an biyo shi kuma dama a kofar gidansu yake sai ya shige kaga ga tonan fada ga rashin kunya ga cin mutuncin masu mutunci in ka bar shi yana shekara 7 nan haka zai yi ita cin mutuncin mutane ya faso nan ya fasa kan wannan ya gudo gida yayi wannan duk kai kenan kullun ka haifi jaraba saboda me saboda baka yi tarbiyar shi ba daga sa'ar da ya kai shekara 10 zuwa ya balaga in ka rabu da shi a wannan lokacin ba tarbiya to sai ya dauki tarbiya irin ta jaki dubi jaki dukkan namijin arziki kokari yake ya sanya dan diras ya kawo gajeren wando ya sa dogon wando ya sa singileti ya sa jamfa ya kawo malin ya rufe jikin shi rif amma shi jaki sai ya zo cikin jama'a ma tukuna sannan sai ga yana fito da azzakarin shi yana alfahari da kudubi tsawanta kaga gabawa wawanci kenan wauta kenan ana rufe asiri shi kuma sai yazo jama'a yake tonawa sannan in ya tashi yayi tafiyar shi gantali sai dai kai ka je ka dawo da shi duk dattakun shi ba zai dawo ba ba shi da sabo ba shi da sanin ya kamata duk ya gama wannan gantali kuma fa ran da duk ya tashi wanka wai da ƙasa zai yi to dan haka sai Allah ya buga misali da jaki dan ya zama wauta ta gama kaiwa wauta da kida humanci Allah yace bi'sa masalul qaumi allazina kazzabu bi ayati llahi Allah wadaran irin mutanen da suka karyata ayoyin Allah Allah wadaran su al musaddiqa lin nabi sallallahu alaihi wasallam mutanen didda suka karyata ayoyin Allah wadanda ke gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama Allah wadaran su aw bi tarkil amali biha ko kuma suka ki aiki da ayoyin Allah li anna tarkal amali bil hukmi takdhibul lahu domin kin aiki da wani hukunci kememe ka sangarce ka aiki da dokar Allah koda baka ce ka karyata ba to ka karyata shi wal makhsusu bizanni to wadanda ake nufin aware da zargi a wannan aya mahzufun kun ga an share su ba ambace su ba taqdiruhu qaddarawa shine hazal masal Allah wadaran irin wannan misali na yahudawa shine abin da ake nufi amma sai akai umumi aka ce Allah wadaran mutanen da suka karyata ayoyin Allah kamar me kamar abin da Bahaushe yake cewa zagin kasuwa ko da suwa ake Allah wadaran irin wannan misali na Yahudawa wadanda ba sa aiki da karatu wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimina Allah baya shiryar da azzaluman mutane alkafirina wato kafirai wadanda suka riga suka kangare Allah ya san cewa kangarar wadannan ta kai yadda ba za su dawo su musulunta ba Allah ya shiryar da mu ainihin ash-shaykh al-mufassir al-allamatu al-mujtahid al-qadi ash-shar'i abubakar mahmud gumi Allah ya gafarce shi yace faman arafa al-haqqa wanda duk ya san gaskiya wa taraka al-amala bihi kuma yake aiki da ita fa huwa zalimun wannan mutum az-zalimi ne macuci ne dan ta'adda ne ga gaskiya ya sani sai ya keme mai yake aiki da ita to wannan mutum ya zama az-zalimi don haka babu buƙatar a shiryar da wannan mutum tunda ya riga ya cuci kanshi yana ishara ne akan inda Allah ya ce wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimina domin ya mecece shiriya ai a bayyana maka ko kamar mutumin da yace zai tafi sabon gari misali daga nan muciya sai a ce mishi to shikenan wannan hanya da kaga ta yi kudu ka kama ta ka bi misali sai ce a to shi wannan hanya yake so ya kama ta arewa aka ce kai dama ka san tudun wada yace a sai aka ce to ga hanyar tudun wada yi kudu sai ce a shi wannan zai bi ai kaga bai kamata ai jaya ba sai a ce to sai ka dawo jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gaskiya an bayyana musu an saukar musu da littafi yahudawa in baka san ba yahude baka karanta alqur'ani zaka san ba yahude zaka san sharrin ba yahude ba a taba samun tsinannan mutum a duniya irin ba yahude ba mutumin da ke wa Allah karan tsaye ya zagi Allah a gaban annabin Allah kuma yace ayi abin da aka so ayi wai kuma yana cewa shi musulmi ne ba kafiran ba tukuna a'a musulmi ne da suka yi imani da annabi Musa da yazo zai tafi jihadi jihadin nan yadda yake farilla akan shi haka akan su amma sai suka ce ya Musa fadhhab anta wa rabbika faqatila inna hahuna qa'iduna ya kai Musa da kai da ubangijinka kaga ubangijinka ma sannan ku duba babu ladabi sahabban annabi ba su taba ce mishi ya Muhammad ba inde ba kauyawa ba kauyawa ku dama falatas al'anhum amma mutane sahabbai gangaran sahabbai a ba sa cewa ya Muhammad sai dai ya rasulullahi ko ya nabiyullahi sallallahu alaihi amma su cewa suke ya Musa ya kai Musa kamar wani yaran gidansu da kai da Allah ku tafi ku yaki mu kan muna nan in ganima ta samu maci ku duba ba yahude sannan yahuda wannan suka ainihin yi laifi annabi Musa ya tafi karbo musu dokar Allah suna cikin kangi malaman tarihi su suka faɗi cewa fir'auna ya rinka kama su yana kashewa Allah ya taimake su ya kawo wa ya kawo ainihin annabi Musa kamar yadda Allah ya bayyana a cikin Al-Qur'ani. To me ake so? Ku zo ku dina mu bautawa Allah. Akan a bautawa Allah, Allah ya kashe Fir'auna, ya kashe rindinar su, ya watso Fir'auna da shi da jama'ar shigawar shigashi nan aka ganshi dan me ku samu yaqini an kashe makiyinku. Dan kwakwalwar wasu ba za ta iya suranta musu Fir'auna zai mutu ba saboda Fir'auna macucin mutum ne. Macuci in ya kai macuci sai kaga shi kamar an dauke mai mutuwa. To in aka ce maka ya mutu sai ka fara tunanin anya zai yi irin wane ya mutu kuwa? To sai aka fito da gawar shi suka gani. Aka je ana hayewa da su wai har sun manta bala'in da aka cire su a ciki. Da suka ga wasu maguzawa suna rawa suna bautar gunki. Sai suka ce ya Musa ija Allahna ilahan kama lahum aliha. Ai mu ma sai kai mana Allah irin wannan kaga su ma suna da gunki. Annabi Musa ya ce ku dai mutane ne sakararru. Waɗannan ai jahilai ne halaka suke ciki. To an tafi abun bauta dai kuke so eh to ku zauna hankalinku ya dawo jikinku ga wuri nan mai dadin zama ya shine rairayi babu zafi babu sanyi an sauke girgije rana bata zafi ta gasa ku ga nama nan ga ruwa nan ku sha famfan nan ba kai dai bane balle a ce kabilu 12 nau'i nau'i su zo su taru kowace kabila sai akai musu kan famfan su gashi nan ya bulbulo su sha cikin ni'ima suna cin ainihin darba abu ne mai kama da zuma ga yan shila suna ci suna cikin kwanciyar hankali ana nan sai suka cewa annabi Musa wannan irin abinci ya gundure mu yaushe za a ce kullum mutun sai ya ci nama saboda Allah mu dankali muke so da walahan da rogo da albasa abubuwan da muke so kenan sai aka ce to shikenan ku shiga Baitul Maqdis za ku samu abin da kuke ci duk abin da kuke so za ku samu ku je duk yadda suka ce sai Allah ya ce to a tafi wai saboda a lokacin Allah ya dauke su sune sha'abullahil muhtar Allah ya zabe su su kadai yake ji da su saboda wai ya tausaya musu an wulakanta su ba an wulakanta su dan komai bane saboda Allah aka wulakanta su ana jin haushin wai su za su haifar wa Allah annabin da zai karantar da addinin Allah dan haka aka wulakanta su sai Allah ya ce to ku ne nawa to kuma amma ku duba irin yadda suke wa Allah ana nan ana tafiya da su a irin wannan halin ba yahude shine ba yahude ya kamata ka san sharrin ba yahude a wannan irin matsala da suke ciki aka fitar da su sai annabi Musa ya tafi ya je karbo dokar Allah yace kai Haruna ka kular min da su Haruna ya girma annabi Musa amma Haruna yana bin shi saboda an gabatar da annabi Musa akan shi duk wanda Allah ya ce wane ne babba ka yadda kawai sai ka zauna lafiya annabi Musa kanin shi ne amma tunda Allah ya ce kai Musa kai ne babba kai kuma Haruna kabi sai ya ce na yadda jama'a mun fahimci wannan ko to ana nan a wannan hali Musa ya tafi karbo doka Haruna kuma yana nan yana kula da su rannan sai aka samu wani sheidani mai suna Musa Samiri sai tattaro gwalagwalan su da zinaran su sai ya narka sai ya kera musu ainihin inji jama'a ku sani da cewa modern development wato ci gaba da aka samu na kere-kere da abubuwan zamani din nan fa duniyar aljanu su tuni sun yi nisa akai aljanu sun wuce wannan tuni dan yanzu sun zo sun ganku da microphone da menene ku kuna ta minna da fanka da air condition da jirgin sama su sun ci gaba tuni da ci gaban ku ku suna kallon ku ne gidadawan halitta kamar yadda kai yanzu zaka je ka samu a ƙauyen ku wannan a cibalbal wannan kendir sai aka samu wani yana da fitilar kwai sai kaje ana ce mishi shine alhajin gari amma kai a wurin kafa ba shi cikin lissafi ma to haka aljanu sun ci gaba to mutanen da su ma ci gaban su ya wuce namu to sai ya kera musu dan maraki da wannan ruwan gol da ya narka sai wa dan marakin inji sai ya zama automatic wato akwai inda za a danna kawai sai zama dan maraki ne na karfe amma sai kaji yana kuka irin kukan dan maraki to shine sai suka kewaye shi suna ainihin rawa suna zikiri suna kada mandiri kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya fadi ka karanta tafsirin Qurtubi Qurtubi ya kawo daga al-Imam Abu Bakar at-Tartusi haka ma Abu Bakar Muhammad Gumi ma a cikin wannan tafsirin ya kawo cewa asalin kidan mandiri kenan ta yadda aka shigo da shi ke sai suka je suna kada mandiri to ka san masu kada mandiri da masu zikirin nan in abiya harka ta kai harka sai su fita daga hayyacin su to can sai aka samu wani zakiru fab sai buge wannan dan maraki sai dan maraki ya fadi ya tarwatse yana tarwatsewa kuma sai suka yi nadama yanzu sai kuma suka ba nadamar wai sun ainihin bauta wa gunki su ba wannan ya dame su ba to me suka yi laifi suka yabe dame su ba wannan su abin da ya dame su yanzu kudaden mu da muka tattara mun yi asara su kenan sai Allah yace wa ushribu fi qulubihimul ijla, sai aka shayar da zukatansu, zuciyarsu sai ta damfaru da tunanin wannan dan maraki kudi kenan. Dan haka ba Yahude da kudi, wallahi sai dai Allah, zuciyar ta riga ta ainihin hadu da kudi. To shikenan sai suka zo suna nadama akan me, akan ainihin wato kudaden su yanzu sun yi asara. Ana nan sai ga Annabi Musa ya dawo, sai ya samu al'umma duk baki daya, sai waɗanda Allah ya tsare sun koma sun yi bautar gunki. To sai Allah ya ce to shikenan. Annabi Musa saboda fushi sai da Allahnan ya watsar da su, ya kama gemin Haruna da gashin kanshi yana dukan shi. Haruna yana kuka yana cewa kakkaja kuma su yi min dariya mana, na hana su sun ƙi hannu, kai kuma ka zo ka hauni da duka, da wanne zan ji? Shine sai Allah madaukakin sarki ya ce to akwashi dattawa mutum 70 masu hankali su je su tuba a wurin Allah, waɗanda su ba su yi bautar gunkin ba. Kun ga na farko su ba su yi bautar gunki ba, na biyu dattawa ne, akwashe su su je su wakilci waɗancan masu bautar gunki su je su tuba wurin Allah. To yaya dattawan suka yi? Dattawan ne aka tafi da su da suka ji Annabi Musa ya fara magana da Allah, sai suka ce a'a Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara. Musa ƙarya kake, ba za mu yarda Allah kake magana da shi ne? Haba ina za ta sabu, sai mun ga Allah ido da ido. Ko kuma suka faɗi haka jahara, ba sa jin kunya Annabi Musa, ƙeme masu kai suka faɗi wannan kalma a gaban shi. To wainan masu hankali kenan, shine Allah ya buge su suka faɗi matattu. Annabi Musa ya tashi yana kuka, to Allah me zan koma in ce musu, na zabo dattawa 70 kuma sun mutu. Da aka tashe su duk da wannan ba su daddara ba, sai aka ce to ga doka nan, ku karba ku yi aiki da ita. Tunda waɗancan alluna na farko Annabi Musa ya watsar da su duk sun farfashe, to ga sabuwar doka nan. Ana miko wa Annabi Musa da ya karba, sai suka ce to karanta mu ji me ke ciki. In nayi ne mi, in ba nayi bane ba za mu karba ba. Tunda farko da ya karanta suka ce ina za ta sabu, ka gaya wa Allah wannan dokar ba za mu bi ba, ta yi tsauri ya canza. Tun a gaban Allah aka fara ainihin takun saka da su. To haka sai Allah ya tunkudo wannan dutse da ainihin wato Annabi Musa ya kantsaya akai, sai Allah ya tunkudo dutsen, suna ƙasa da dutsen, dutsen ya taho a hankali kamar zai danne su. To sai suka tafi suna sujuda da gefen goshin su, kuma suna kallon da gaske ko dutsen danne mu zai yi. Dan haka yanzu duk ranar Asabar in ka je churches, duk churchin da ka ganta ran Asabar, to sai ka ga wannan coci suna sujuda. Cocin Yahudawa ce ita ce ran Asabar, kamar yadda zamu zo mu ji wasu hadisi insha Allah. Zaka ga suna sujuda da gefen goshi, asalin wannan sujuda ta su kenan. To wannan shine ba Yahude. Ana nan haka suka yi imani da Annabi Musa, wai irin imanin kenan. A irin wannan halin ne suka yi wa Annabi Musa alƙawarin Annabi Muhammad ya zo za su yi imani da shi. Da ya zo sai suka kafirce, sai suka koma suna zagin Allah. In Annabi ya zo ya karanta aya, Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana, wane ne zai baiwa Allah rance? Sai su tuntsire da dariya su ce rabbu Muhammadin faqir, ubangiji Muhammadu talaka ne, ka je na neman rance. Shine Allah ya ce laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Allah ya ji waɗanda suke zagin shi suke cewa ashe Allah talaka ne, mu ne ma masu wadata, tunda har yana neman bashi a wurinmu. Kaji haka suka ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, yahuda suka ce Allah akwai mako rowa, Allah ya kame hannun shi akwai rowa. Allah ya ce ghullat aidihim, Allah ya murda hannun su, wa lu'inu bima qalu, Allah ya tsina albarkar su saboda abin da suka faɗi. Waɗannan yahudawa kenan jama'a. To yaya za ka yi tunanin wannan ne wai zai zo ya kafa maka makaranta, wai ya taimake ka kai addinin musulunci, wai ya taimake ka karayu, bayan ya hari annabinka, ya yi wa annabin shi ta'addanci da rashin kunya? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Shi ne sai ainihin malam yake cewa walamma kanatil yahudu indahum kitabut taura, yayin da ya zama yahudawa akwai littafin at-taura a wurinsu, dunan nasu banda sauran mutane, yarauna anfusahum, suna ganin kawunan su awliya alillahi, suna ganin su waliyan Allah ne. Haka suke cewa, kai ma sai daga baya suka daina ma cewa su waliyan Allah ne, sai suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne kadai masoya Allah. Babu aiki sai neman daraja, ba sa aikata komai sai masha, amma da an zo sai su ce mun fi kowa daraja. Wa in lam ya'malu bima unzila ilaihim, suke ganin wai su ne waliyan Allah koda ba su yi aiki da abin da aka saukar musu ba. Mafi yawancin duk wanda ka ji yana kokarin da awawwali taka akan shi sai ka same shi da wannan siffa, baya son aikin komai, amma da an taba shi sai shine sarkin karama, shine mai daraja, shine mai kaza, shine mai kaza. Wannan shine cin banza kenan, zaman banza kenan, wato ya zama san banza sai ya zamba kai aikin komai ba, amma da an zo an ambaci daraja sai kace kai ne mai daraja, da an taba ka sai kace ai saboda ni kaza ne, ko babana kaza ne, ko kakana kaza ne. Faraddallahu zalika, sai Allah ya tunkuda wannan magana ta su. Wa bayyana anna sharafal wilaya, Allah ya nuna cewa samun daukaka ta walittaka ka zama waliyi bil amali, ana samu ne ta yin aiki, la bit tamanni, ba wai da gurace gurace da karirayi ba, aiki zunzurutin aiki, da haka ake zama waliyi. Ba wai kawai ka saba ɗan shara ka share da gudu a ce ai ya riga mu, a aiki zaka tsaya kai wurjanjan aiki sannan ka zama waliyin Allah. Fa qala, sai Allah madaukakin sarki yace, qul ya ayyuhal ladina hadu,
قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Allah madaukakin sarki yace, qul ya ayyuhal ladina hadu, ka cewa waɗanda suke cewa mun tuba, wato lokacin da suka ainihin je suka dawo daga wurin da aka je don su tuba daga bautan dan maraki din nan, to shikenan sai suka dawo suna cewa inna hudina ilaika, Allah mun dawo mun bika, to shikenan sai ake kiran su ƴan mun tuba. Amma ƴan mun tuba da ake kiran su kamar gatse ne Allah yake musu, saboda sun faɗa ne da baki amma gabobin su basu aikata haka ba. Don haka sai Allah yake cewa ku masu cewa mun tuba din nan, wato kamar habaici ne, qul ya ayyuhal ladina hadu, ka ce ya ku waɗanda kuke cewa kun tuba din nan, hudna ilallahi, da kuke cewa mun dawo mun bi Allah, ay tubna ilallahi, da kuke cewa mun tuba mun bi Allah, fa huwa istihza'un bihim, wannan gatse ne ake musu, hadha biqaulihim hadha, saboda fadar wannan maganar da suka yi, iz domin kuwa sun faɗe ta ne amma lam ya amalu bi muqtabahu, basu aikata abin da ta hukunta ba, kamar tuba ne ka faɗa da fatar bakin ka amma aikata kana aikata laifin. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, in dai har kuna riya cewa ku ne masoya Allah banda sauran mutane, fatamannawul mauta, to ku yi burin mutuwa, tunda in dai kai masoyin Allah ne, Allah ya yarda kai masoyin shi ne, ai ba matsala sai kai mamma zaka koma wurin Allah domin Allah ya baka sakamako mai kyau. Fatamannawul mauta, ku yi burin mutuwa, in kuntum sadiqina, in ku masu gaskiya ne akan wannan magana. Ta'allaka bitamannaw ash-shaytani, malam yace kaga anan burin nan nasu da suke buri, da Allah yace ku yi burin mutuwa, in dai da gaskiya ne to sai ya sanya sharadi biyu, ala anna al-awwal qaidun fi sani, tare da cewa sharadin farko to an yi qaidin shi sai annabi ya tabbata. Ai in saddaqtum fi za'amikum annakum awliya'u lillahi, in dai har kun gaskata maganar da kuke cewa abinda bakin ku ke fade cewa ku waliyan Allah ne, in dai kun gaskata shi to kaga sharadi na farko kenan. To sharadi na biyu shine me, sai ku yi burin mutuwa, in dai abinda kuke fade cewa ku masoya Allah ne, ku waliyan Allah ne, to sharadin farko in dai da gaske kuke cewa din hakan to ku yi burin mutuwa. Sai malam yake cewa wal wilayatu wal waliyu, domin shi aini ko wal sai yake cewa in saddaqtum fi za'amikum annakum awliya'u lillahi, ko haka ne ko, in annakum awliya'u lillahi wal waliyu yu'athiru al-akhirah, shi ainihin wato waliyi yana fifita lahira ne, wa mubtada'uha, kuma yana ainihin duban menene farkon lahira tukuna, al-mautu, ko mutuwa. To in dai waliyi na gaskiya ne to yana zaben lahira akan duniya, ko to menene farkon ainihin tafiya lahira, shine me mutuwa. To fatamannahu, ku yi burin ta da gaske. Ina fatan mun fahimci wannan muqabalantar su da Allah yake, ko to bari mu ji. Sai Allah yace wa la yatamannahu,
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
Allah madaukakin sarki yace wa la yatamannahu abadan, har abada yahudawa ba za su taba burin ainihin mutuwa ba, bima qaddamat aidihim, saboda irin munanan ayyukan da hannayen su suka aikata. Ana gabatar da hannu ne saboda shi ke gaba akan komai, to saboda irin danyen aikin su ba za su taba burin mutuwa ba har abada. Malamai suka ce kalmar abada akwai inda take fa'idantar da abada din, akwai kuma inda take fa'idantar da nuna tsawon zamani. domin a wani wuri a cikin alqur'ani Allah ya nuna mana kafirai yan wuta za su burin mutuwa kuma wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka ko qala innakum makithun za su kira mala'ikan dake cikin wuta su ce maliku lallai fa ubangijinka muna roko da cewa ya ainihin dauki ranmu sai Allah madaukakin sarki ya ba su ansa a bisa harshen wannan mala'ika cewa za ku dawwama a cikin ta to kaga anan sun yi burin mutuwa tare da anan kuma Allah ya ce ba za su yi burin ta ba har abada to anan sai kalmar abada ta nuna cewa wato ba za su taba burin ta ba mutakar suna wannan rayuwar ta duniya amma in aka je azabar lahira tai azaba amma in aka je azabar lahira tai azaba za su yi burin ta min kufrihim saboda kafircin su bin nabi sallallahu alaihi wa sallama wato ba za su yi burin mutuwa ba saboda kafircewa da annabi da suka yi wa adami amalihim bima fi taura da kuma kin aiki da abin da ke cikin at-taura al-mustalzimu litakdhibihim wanda kin aiki da abin da ke cikin at-taura to ya lazimta musu wato sun kafircewa at-taura din kenan don haka fa zalamu bidhalika sai zan sun zalunci kansu ta hanyar aikata haka wallahu alimun bizzalimin Allah dai masani ne ga dukkan azzalimai alkafiri ne waɗanda suke kafirai biftira'il kadhibi ala Allah waɗanda suke kaga ƙarya su dangantawa Allah Allah yana nan sanda da su ƙarya suka yi wa Allah da suka ce su ƴaƴan Allah ne kuma su masoya Allah ne to Allah ya san su kuma Allah zai musu sakamako daidai da aikin su wa badlu an yatamannau al-maut al-mala yace madadin su burin mutuwa yakrahunahu sai kaga suna kyamar mutuwa wa yahribuna min asbabihi sai kaga suna gudu daga dukkan sababin da zai ja musu mutuwa babu wanda a duniyan nan yafi tsoron mutuwa irin ba yahudi haka Allah madaukakin sarki ya bayyana mana babu yadda za a yi ba yahudi ya ainihin yadda da ainihin al'amarin mutuwa saboda ya san bashi da gaskiya ya riga ya gama wa Allah laifi duk inda aka buga duk wahalar duniyan nan sai gwammace gwamma ita da ainihin mutuwa saboda ya san abin da zai riska a gaba yafi karfin abin da yake a ciki faqala ta'ala mukhatiban linnabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya fadi wannan magana yana zance da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace qul innal mauta alladhi tafirruna minhu
qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
الله yace qul innal mauta alladhi tafirruna minhu kace musu lallai mutuwan nan dai da kuke gujewa fa innahu mulaqikum lallai mutuwan nan sai ta zo ta riske ku فالفاؤ داخلة لما تضمنه الاسم من معنى الشرط ده الله يتشي فإنه إن أنت وننفا تاشقوني ده أنت تترو أينه واتو ما أنا ونن شرط واتو ونن شرط ده أكتشي إن ده دقسكني كو bayan Allah ne waliyan Allah ne ku yi burin mutuwa to sai Allah ya ce babu yadda za a yi shi ainihin burin mutuwan nan saboda me saboda ainihin mugun aikin da suka aikata to sai kuma Allah ya dawo yana ce musu kace da su mutuwan nan dai da kuke gudarwa lallai tana nan za ta zo ta riske ku babu makawa akan haka wato wannan sharadin da kuka kaucewa da aka ce in dai ku bayan Allah ne to ku nemi mutuwa suka kisi nema to tana nan dai sai ta riske su mulaqikum fa innahu mulaqikum mutuwan nan mai riska kuce thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada sa'annan a koma da ku zuwa ga Allah wanda shine masanin abin da ke boye shine kuma masanin abin da yake asirri asirri wal alaniya Allah shine masanin abin da yake asirrance ko abin da yake a bayyane fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna Allah ya ba ku labarin duk irin ayyukan da kuke aikatawa fayujazikum bihi Allah madaukakin sarki yayi muku sakamako da duk irin waɗannan ayyuka waɗannan sune ayoyin da suka sharar fage akan wannan sura wadda ainihin makasudin karatunta shine hukunce-hukunce daga cikin hukunce-hukuncen juma'a da suka zo wannan don ka tabbatar da cewa abubuwan da Allah zai shar'anta maka abin da ya shafi sallah abin da ya shafi ainihin bin wa'azozi da zaka rinka ji a wajen khutubobi ka tabbatar da cewa ana jan hankalinka ne kar ka sake ka zama irin ba yahudi ga wa'azi kaji ka ki aiki da shi, ga dokar Allah kaji ka kangare ka ki aiki da ita. To wannan sharar fage ce ainihin Allah madaukakin sarki ya mana. To amma kafin mu ainihin tafi akan waɗannan ayoyi da za su fara magana akan ainihin suratul Jum'a, hukunce-hukuncen Juma'a, muna son mu ji kaɗan daga abin da al-Imam al-Qurtubi ya kawo tun a farkon tafsirin wannan sura, domin wannan ita ce magamar da za a fara haɗuwa da shi al-Imam al-Qurtubi. Daga kan wannan aya da za mu tashi ta gaba, daga nan ne za a fara jin wasu daga cikin hukunce-hukunce waɗanda zai fitar mana insha Allahu ta'ala. Tun farko dai al-Imam at-Tirmidhi ya ce suratul Juma'a ɗin nan madaniyya, wato a Madina aka saukar da ita fi qaulil jami'i. Wannan haka dukkan malaman tafsiri suka faɗi, suka ce suratul Juma'a babu shakka akan an saukar da ita a Madina ne. Wa hiya 11 aya, ita suratul Juma'a ayoyinta 11 ne. Wa fi sahih Muslim, hadisi sahihi ya zo a cikin sahih Muslim. An Abi Hurairata, Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda, yace anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, manzon Allah ya ce khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul juma'a, daga cikin ranaku na makonni to yini mafi alheri wanda rana ta bullo shine yinin juma'a. Duk waɗannan kwanaki da kake da su asabar, lahadi, litinin, talata, laraba, alhamis, mafi daraja daga ciki ita ce ranar juma'a. Fihi khuliqa adam, a ranar juma'a ne Allah ya halicci annabi Adam. Wa fihi udkhila aljanna, a ranar juma'a ne aka shigar da shi aljanna bayan an gama halittar shi. Wa fihi ukhrija, a lokacin da kaddara ta hau kanshi a yadda Allah ya tsara, to a ranar juma'a ne aka fitar da shi minha, daga cikin aljanna. Manzon Allah yace wala taqumu sa'atu illa fi yawmil juma'a, tashin duniya ba zai afku ba sai a yinin juma'a. Irin waɗannan hadisai ne waɗanda aka baka labarin abubuwan da suka faru a baya, kuma ake baka labarin abubuwan da za su faru a gaba, don kasancewa kai mumini Allah ya ɗaure ka ne da imaninka da ya karantar da kai a Qur'ani, ko manzon Allah ya karantar da kai a cikin sunna. Ma'ana kai yanzu mumini kana da yaƙini akan cewa duk ma wata guguwa da ta taso, in dai aka ce wannan yini ba yinin juma'a bane, to ka tabbatar to ba tashi kiyama bane, sai dai in kai mutuwar ka ce ta zo, ko kuma wani tangal-tangal ne ya zo maka. Dalili saboda manzon Allah ya ce ba za a yi tashin duniya ba sai ranar juma'a. Kaga wannan ishara ce ake maka. An taɓa samun wata shekara shekarun baya, kamar shekaru 5 da suka wuce a ƙasar nan, wani kafiri a ƙasar Rasha ya ce za a yi tashin duniya ranar kaza. Mutane abin mamaki, musulmi har a garin nan na Zaria da muke magana sun gigice, hankalinsu ya tashi, wai wani babban profesa ne, wai shehun malami ne a Boko, tunda yayo hasashe ya ce garan da za a yi tashin duniya, wannan yinin kowa yini ye yana tija-tija saboda za a yi tashin duniya, kafiri ne bai fara. Don Allah jama'a, ku duba irin wannan bata da irin yadda mutane suka watsar da abin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi. Wannan hadisi haka yazo a cikin sahihu Muslim, kaga yana nuna maka falalar wannan yini, ko kuma wannan rana ta juma'a. Wa anhu qala, har wayo Abu Huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzon Allah yace wa'azi ne manzon Allah ya miƙe nayi wata ranar juma'a, sai yace nahnul akhiruna alawwaluna yawm alqiyama, anan duniyan nan a cikin jerin annabawa da al'ummar su mu ne na ƙarshen zuwa, bayan annabi babu wani annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan wannan al'ummar tamu babu wata al'umma, kaga mu ne muka zo daga ƙarshe, amma kuma alawwaluna yawm alqiyama, a ranar alqiyama mu ne na farko, wato mu ne al'umma na farkon shiga aljanna a filin alqiyama. Hadisi sahihi yazo cikin sahihul Bukhari, manzon Allah yace zan je in kwankwasawa mala'ikan da ke gadin kofa aljanna, yace wane ne, sai in ce Muhammadu ne, sai yace dama ce min akai kai, in ba kai ba ka in fara budewa wani, dan haka sai manzon Allah ya shiga aljanna, mu al'umma shi insha Allahu mun shiga, sannan annabawa da sauran al'ummomin su za su biyo baya. Ya jama'a, wacce daraja ta wuce kai kana nan talakanka, ba kowa bane kai a cikin tsarin in an jeranta annabawa, amma a ce ka riga annabi wane da annabi wane shiga aljanna saboda kana biyayyar annabinka sallallahu alaihi wa sallama. Wa nahnu awwalu man yadkhulu aljanna, manzon Allah yace kuma mu ne farkon waɗanda za su fara shiga aljanna. Baida annahum utul kitaba min qablina, manzon Allah yace tare da cewa su aka fara baiwa littafi kafin mu, amma duk da haka mu ne za mu ainihin fara shiga aljanna kafin su. a cikin hadisin Bukhari da Muslim a cikin babin ciniki sai annabi ya wani kyakkyawan misali yace misali mutun ne ya dauki ɗan kwadago cewa su nome mishi wannan ainihin gona tashi daga safiya zuwa yamma zai biya su kudin ladan kwadagon su kaza da suka fara aiki daga safiya sai suka kai zuwa azhar sai suka zo suka ce mai gida gaskiya mu ba za mu ci gaba da aikin nan ba sai yace to in kun karasa aiki in biya ku ladan ku cikakke nayi ne guda in ko ba ku karasa ba bazan ba ku ko kwabo ba sai suka watsar da aiki sai suka tafi akan wannan kudi da ya aje ainihin cewa zai biya nayi ne guda sai ya sake dibo wasu ƴan kwadago sai yace ku zo ku yi kwadago daga yanzu din nan azhar har zuwa rana ta fadi zan ba ku cikakken kudin kwadago nayi ne guda sai suka fara can zuwa la'asar sai suka zo suka ce mai gida ba za mu karasa wannan aiki ba sai ya ce ba zan biya ku ko kwabo ba sai kun yi aikin gaba daya sai suka tafi suka bari sai wasu suka zo daga ƙarshen yamma din nan sai suka karasa aikin sai ya dauki ainihin dukkan ladan aikin sai ya biya su annabi ya ce misalin mu kenan da al'ummomin da suka gabata duk ba yahudan da ya ki cika imanin shi da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kamar dan kwadago ne da ya fara tun daga farkon yini har sai da ya kai azhar sai ya ki karasa aikin shi don haka aka ce ba za a biya shi ko kwabo ba duk wahalar da yayi ta a banza kenan dan haka duk ba yahudan da ya imani da annabi Musa bai dawo ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba yayi wa kansa asara gaba daya bai da lada ko kadan wuta Allah zai saka shi duk kristan da ya imani da annabi Musa yazo ya imani da annabi Isa amma ya ki karasa imanin shi da imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk ibadar da yawa Allah a baya Allah madaukakin sarki baya sonta baya kaunarta saboda bai cika sa imanin shi ba annabi yace mu kuma sai muka zo sai muka yi imani da annabi Musa muka yi imani da annabi Isa muka cika sa imanin mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya dauki ladan mu cikakke ya ba mu gaba daya sai Allah yace shin ko na zalunce ku ne ku wadancan da kuka ki karasa aiki Allah ne ya zalunce su su suka zalunci kansu da sun karasa imani da Allah ya ba su ainihin cikakken lada to shine manzon Allah yake cewa mu ne farkon wadanda zamu fara shiga aljanna Allah madaukakin sarki ka shigar da mu aljanna tare da cewa su aka fara baiwa littafi kafin mu wa utinahu min ba'dihim mu kuma aka zo daga bayan bayan su aka dau littafi aka ba mu fahtalafu to sai suka rikice game da gano wato game da lalubo ranar juma'a dukkan al'ummomin kowace al'umma an shar'anta musu su rinka yin ibada a ranar juma'a ta musamman to sai suka yi sabani fahadanallahu limakhtalafu fihi mu sai Allah ya shiryar da mu duk sabanin da akai sai Allah ya nuna mana abin da yake shine ainihin daidai shine ranar juma'a min alhaqi wato Allah ya nuna mana gaskiya ya shiryar da mu zuwa ga ranar juma'a sai manzon Allah ya ce fa hadha yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi wannan rana ta juma'a ita ce yahudawa suka laliba cewa ita ce ranar da Allah yake so su bautawa Allah sai suka saba sai suka kasa gane ta sai suka ketara asabar fahadanal asaiti hadanallahu lahu mu sai Allah ya shiryar da mu kristoci suka lalibe ta suka rasa sai suka jefa ta sai ta zama lahadi qala sai manzon Allah ya ce yawmul juma'a ita ce wannan rana ta juma'a fal yawmu lana yau juma'a ita ce ranar namu idin wa gadan gobe asabar lil yahudi na yahudawa ne wa ba'da gadin lin nasara jibi kuma na kristoci ne kaga mu mun dace don haka sai mun gama cin kasuwar ibada a mako sannan su kuma za su zo su ainihin koma baya tare da sun koma baya kuma sun yi asara ba ita bace ranar da Allah yake nufi jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan dan ka fahimci falala ta ainihin yinin juma'a da kuma darajar ranar juma'a sai gobe insha Allah ta'ala an zo za a ci gaba da karatu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika